sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Laraba, 4 ga watan Agustan shekarar 2021. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan daren. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙwararru a fannin tattalin arziki a Najeriya da wasu 'yan ƙasa sun fara tafka muhawara a kan wasu makudan kudade da bankin lamuni na duniya IMF yanzu ba wa Najeriya a asusunta na ƙasashen waje har dalar Amurka biliyan 3.350. A jamhuriyar Nijar kuma a yayin da ake shirin soma rubuta jarrabawan ɗalibai da ke neman takardar shaidar kammala makarantun sharan fage na shiga jami'a a yau Laraba 4 ga watan Agusta a fadin kasar Nijar, hukumar yaki da cin hanci ta yi kashedi ga ɗalibai da malabai da ke cikin wannan jarrabawan da su guji yin sata. Jam'iyyun APC da PDP sun cancaki tsohon shugaban hukumar zaben Najeriya ta INEC Farfesa Tahir Jega akan gargaɗi da yi wa 'yan Najeriya da su guji sake zaben jam'iyyun guda biyu saboda sun gaza biyan bukatun 'yan Najeriya. Bayan haka Hassan Umar Tambuwal kuma zai shigo mana da rahoto na musamman. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga kasar Ghana, amma sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. An kori mataimakin shugaban kasar Sudan ta Kudu Riek Machar a matsayin shugaban jam'iyyarsa da na sojojinta. Ji shugabannin da ke adawa da juna waɗanda suka zargi ɗan tawayen da ya koma ɗan siyasa da cewa yanzu baya kare muradunsu. Machar, wanda jigo ne da ya taka rawa a yakin neman 'yancin kai da aka zubar da jini da kuma yakin basasa da ya biyo baya, an sauke shi biyo bayan taro na kwanaki uku na manyan shugabannin SPLM a arewacin kasar mai nisa, kamar yadda reshen sojan jam'iyyar suka faɗa. An ayyana shugaban ma'aikatan jam'iyyar Lieutenant General Simon Gotwat Dual a matsayin shugaban rukun ƙwarya na 'yan adawa da ke mulkin kasar da take cikin tashin hankali a wani garan bawul na haɗin gwiwa tare da tsoffin abokanan gaba. Babu tabbas kan abin da hakan yake nufi ga Machar, wanda shugaba ne mai kaifin basira da ya tsira daga yakin basasa na tsawon shekaru da kuma tsallake rijiya da baya a yunkurin da aka yi a lokuta da dama na hallaka shi yayin da yake gudun hijira. Bangaren sojojin ya ce Machar ya gaza gaba ɗaya wajen nuna jagoranci, ya kuma raunata matsayin jam'iyyar sosai a gwamnatin haɗin gwiwa da aka kafa bayan yaki a farkon shekarar 2020 tsakanin bangarori biyu da ba sa shiri da juna. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka, wato FDA, ta ce tana da niyyar bada cikakkiyar amincewa da allurar rigakafin COVID-19 ta Pfizer nan da zuwa farkon watan Satumba, a cewar jaridar New York Times. A watan Nuwamba da ya gabata, hukumar FDA ta bada izinin gaggawa na yin amfani da allurar da ake yi ɗigo biyu da kamfanin Pfizer ya samar tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech na ƙasar Jamus. Tana ɗaya daga cikin alluran COVID-19 uku da ake da su a Amurka, da suka haɗa da allurar ɗigo biyu da kamfanin Moderna ya sarrafa da kuma wata ɗigo ɗaya da kamfanin Johnson & Johnson ya samar. Jaridar ta ce hukumar ta FDA za ta hanzarta ba da cikakkiyar amincewarta ba kamar yadda ta saba ɗaukar lokaci ba bisa tsari da allurar rigakafin da ake bayarwa ɗigo biyu, yayin da Amurka take fuskantar sabbin hauhawar masu kamuwa da waɗanda ake kwantarwa a asibiti da nau'in Delta mai saurin yaduwa yake haddasawa. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabar hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka Samantha Power na shirin ganawa yau Laraba tare da jami'a kasar Habasha, yayin da Amurka ta yi kira da gwamnati da ta ba da dama a kai kayan agaji zuwa yankin Tigray. Jiya Talata, Power ta gana tare da 'yan gudun hijira a Sudan waɗanda suka tsere daga Tigray, kuma ta sake jaddada matsayin Amurka, Majalisar Ɗinkin Duniya da sauransu cewa abinda ake ganin zai taimaki mutanen yankin arewacin Habasha shine kawo ƙarshen yakin da aka shafe sama da watanni 9 ana yi. Power ta faɗa a wani saƙon Twitter da ta wallafa jiya Talata cewa Amurka tana ƙara matsa lamba ga dukkan ɓangarori a Tigray don su amince da tsagaita wuta nan take, da fatan cewa mutane kamar 'yan Habasha da na haɗu da su a nan za su samu dama su koma gida. Rikicin ya kawo munanan hare-hare kan fararen hula wanda ya shafi miliyoyi, kuma dole ne a kawo ƙarshensa. Ta ce musamman Amurka na yin kira ga ƙungiyar 'yan tawayen Tigray ko TPLF da ta janye daga makwabtanta na yankunan Amhara da Afar domin gwamnatin yankin Amhara ta janye sojojinta daga yammacin Tigray sannan makwabciyarta Eritrea ta gaggauta janye sojojinta daga Habasha
gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwararru a fannin tattalin arziki a Najeriya da wasu 'yan kasa sun fara tafka muhawara akan wasu makudan kudade da bankin lamuni na duniya IMF ya zuba wa Najeriya a asusunta na kasashen waje har dalan Amurka biliyan 3 da miliyan 350. Wasu na ganin alheri ne ga kasa amma wasu kuma na cewa wata hanya ce kawai na ƙarin ruguza kasar da bashi. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta yi mana nazari akan wannan batu a rahoton da ta aiko mana.
Wannan hukunci da bankin bada lamuni na duniya ya dauka na ƙara haɓaka asusun da Najeriya ke ajewa a kasashen waje da dalar Amurka biliyan 3.3 abu ne da shugabar bankin Christian Lina Georgieva tace kuɗi ne da zai amfanarwa Najeriya bukatu na dogon lokaci wajen ginawa kasar ƙarfin gwiwar farfado da tattalin arzikinta a fannin shawo kan tasirin da cutar corona ta yi wa tattalin arzikin kasar. Amma ƙwararre a fannin nazarin zamantakewan kasashe da kuma siyasar kasa da kasa Abubakar Ali Umar ya ce wannan alamu ne na yaudarar kasar Najeriya kawai.
Wannan ba wani abu bane da ya wuce wani siga ne da wata hanya da aka fito da ita na yaudara saboda a sake jefa kasar nan cikin hawulai domin babu yadda za a yi sabautar da kai babu yadda za a yi ka samu yanci muddin zaka tafi da hannu neman bashi a wurin su dama bashin ya mana katoto a kasar nan to yanzu ma tunda sun tabbatar bashin ya mana daurin suite kawai da kansu ma suke nema su bada wannan bashi to kuma wannan bada bashi da suka yi ba wai sun baka bane haka kai a'a sun baka ne don a ci gaba da bautar da ku wannan babu gaskiya cikin wannan al'amari hanya ce ta zalunci kuma abu ya hadu da gwamnati dama mai neman bashin ba a mace musu gashi ba sun bi suna nema kuma duk wanda aka karbo ba ma ba mu san abin da aka yi da kudaden ba to duk da haka kuma yanzu kiran su da aka yi har aka ce za a saka mu to me kawo wani bunƙasa asusun su na kasan waje in ba wata manufa ba ce ake da ita babu rami me kawo hankali da rami
to sai dai ga masanin kimiyyar tattalin arziki na kasa da kasa Shu'aibu Idris Miƙati wannan wani yunkuri ne da bankin lamuni kan yi wa mambobin ta dake fuskantar na kasa a fannin tattalin arziki
idan aka yi amfani da kalmar lamuni wato lamuni bashi ne amma ba bashin da ake daukan kuɗi a ba mutum ba an baka kaman abin da muke kira a turance garanti wato na tsaya maka ko na tsaya maki kije in kin sai kaya ya wuce karfin kuɗin da yake aljihunki ko nawa ne ki dauki kayan lokacin da kika samu dama ki biya amma baki iya biyan ba ni wanda suka baki kayan su dawo su zo su same ni ni in biya su wannan shine lamuni wato tattalin arzikin kasar Najeriya musamman darajar naira ya shiga wani halin kakanuka yi saboda farashin man fetur da yake tangal-tangal ba ma iya aje kudadenmu na shiga kaman wato foreign reserve kenan wanda shine yake sa darajar kudinmu ko ya hau ko kuma ya ragu to darajar kudinmu yana fama da matsala yana faduwa
sanarwar da shugabar bankin IMF Christian Lina Georgieva ta fitar na nuni da cewa wannan mataki ne da bankin zai ci gaba da dauka domin a bunƙasa arzikin kasashe da ke membobin bankin domin su samu ci gaba mai dorewa Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina Dauda da wannan rahoton A jamhuriyar Nijar kuma a yayin da ake shirin soma rubuta jarrabawar ɗalibai da ke neman takardar shaidar kammala makarantun sharan fage na shiga jami'a a yau Laraba 4 ga watan Agusta a fadin kasar. Hukumar yaƙi da cin hanci ta yi kan shaidi ga ɗalibai da malamai da ke cikin wannan jarrabawan da su guji aikata duk wani abin da ke da nasaba da yunkurin satar jarrabawa ko kuma doka ta yi halinta. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Lura da abubuwan da suka faru a yayin jarabawar Brevin da aka gudanar a farkon watan Yulin da ya gabata ne yasa hukumar yaƙi da cin hanci wato halsiya ƙara aikewa da jami'anta a ilahirin cibiyoyin jarabawa da nufin cafke waɗanda za a samu da yunkurin sata a jarabawar Bak ɗin da ake somawa a yau Laraba 4 ga watan Agusta kamar yadda kwamishina mai kula da sha'anin jarabawa a hukumar halsiya Ibrahim Aliyu Sanda ya shaida mana
mun zaɓi wajajen da mun kasancewa a da an gaya mun an yi wasu abubuwa ko mu ma mun gani don kuma mun tura mutane don a samu a yi rigakafin wasu abubuwa an yi mai shi ma mun aika gendarmomin mu wajaje da yawa inda za su zanki tahiya suna jan hankalin su dalibai da su mushanni masu kulawa da jarabawa da kuma su masu tsara jarabawa anan ya mai koko a can cikin juri
yanzu haka mutane da dama ne ke kulle a kurkuku bayan da aka same su da yunkurin sata a jarabawar Breve wadanda kai tsaye hukunci ke shirin hawan kansu matakin da ka iya zama abin ishara ga mutanen da ke cikin jarabawar Baccalaureate ta wannan Laraba
ba sani ba sabo insha Allah misali a Centre Nagote akwai wasu da aka kama bisa kan majiyar ta histoire jeu a wuzi shi ma akwai wasu da aka kama a cikin sata su ma suna a darme da kyoto shi ma dai don hukuncin da ya kamata wanda an ka kama da wasu laihi a bisa kan tsara jarabawa shine kaso na kwata guda zuwa shekara uku kuma tara daga jika 100 zuwa jika 500
satar jarabawa wani abu ne da ba yau ba gwamnatin jamhuriyar Niger ke neman hanyoyin murkushewa saboda yadda abin ke kokarin samun gindin zama a wannan kasa PhD Mamudu Jibo shine ministan ilimi mai zurfi
duk an da aka kama ko ya sani ko ya gani bai gani ba ko yayi da kanshi ko ya ji wani yayi bai gani ba insha Allah doka za ta kashi da diploma na Niger ko ina a duniya tana da daraja mun ga shi sace ya kamata kuma ya kare
dalibai sama da 82 ne ke shirin rubuta jarabawar bak a bana wadanda kuma aka karkasa a cibiyoyi 197 dake fadin kasa shugaban kasa Muhammad Bazoum dake jawabi albarkacin ranar samun yancin kai ta 3 ga watan Agusta ya sake nana takullin sa na yaki da satar jarabawa a matsayin wani bangare na yunkurin farfado da sha'anin ilimi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma idan muka sake komawa tarayyar Najeriya zamu ga cewa kalaman gargadi da tsohon shugaban hukumar zabe ta INEC a Najeriya Professor Atahir Jegayayi ga 'yan kasar da su guji sake zaben jam'iyyar APC da jam'iyyar PDP a babban zaben shugaban kasa da ke tafe a shekarar 2023 la'akari da cewa dukkan jam'iyyun biyu ba su cancanta ba kana sun gaza wajen sauke haƙƙin 'yan Najeriya da ya ratai a wuyan su lamarin da ya kai ga mai da martani daga jam'iyyun biyu ga tsohon shugaban hukumar zaben daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Ibrahim Hamza ta aika mana
tsohon shugaban hukumar INEC Professor Atahir Jega ya zargi jam'iyyar APC da PDP da gazawa wajen kawo sauyi ga matsin tattalin arziki da kasar ke ciki duk ko da shekarun da jam'iyyun biyu suka kwashi akan mulki inda ya ce rashin shugabanci na gari da jam'iyyun biyu suka yi ne ya haifar da dukkan matsalolin da Najeriya ke fama da su lamarin da ya kai ga wasu na neman a raba kasar da haka ma ya ja hankalin 'yan Najeriya da safarga wajen sake zaben jam'iyyun biyu a shekarar 2023 Salihu Mustafa jiko ne a jam'iyyar APC da ke zawancin shugabancin jam'iyyar ta kasa
inda shi professor yana harkan ilimin da ya saba yi ne da na san amsa da zan bashi amma tunda shi ma yanzu ya shiga siyasa abinda zan ce maganan da yayi yanzu ya zama maganan na adawa domin za mu kirga jam'iyyar da yake ciki yanzu a cikin jam'iyyar ɗaya adawa yanzu tunda ba su abu mun amma inda yana so ya bada shawara da yake wai za mu san yana da manufa ai da sai mu ce baya cikin siyasan ne duk abinda ya faɗa za a kalle ta akan scale amma tunda yanzu mun san ya shiga jam'iyyar PRP kuma yana tallan jam'iyyar duk maganan da yayi yanzu zamu kalle ta da dan manufan siyasa a ciki akan wannan zan ce to ya jira in har sun kai labari zamu gani yanda su ma za su yi rawan gwamnatin su
ana ta bangaren jam'iyyar PDP ta bakin sakatarinta na kasa Umar Ibrahim Tsauri cewa take
idan mai fadin magana ya kasance shi wawa ne masaurare sai su kawo masu hankali wanda ya kwande min APC ba rakamai yanzu ya dawo yanzu yana condemning PDP to musan wasu jam'iyya yake so ba ko jam'iyya za ta abin gari amma a sani cewa da can ba shi da aiki yanzu yake da aiki kuma kamar abin da muka dauka yana bin masu biyan shi albashi ne da ya da musu amma matsayin shi a Najeriya ya wuce haka saboda ya kamata ya ba kan shi shawara ya gane cewa mu dake PDP muna ganin kima shi amma idan ya hudu wata magana to sai ya bar da hujjoji don haka sai mun bar 'yan Najeriya
tunai dai wannan kalamai na tsohon shugaban hukumar INEC da ya jagoranci manyan zababbuka Afirka na ƙasar wanda ya kai ga nasarar jam'iyyar APC mai mulki tun daga shekarar 2015 ya haifar da muhawara a ƙasar. Sabon Imam Gashuwa masani ne kan sha'anin siyasa a Najeriya.
Ina hakikanin gaskiya kowa ya sani jam'iyyun sun sabawa tsarin gina kansu kuma sun yi bazata. Ita dai PDP dama ina yabanta cewar jam'iyya ce wacce ta kama kariya kuma ta yi zalunci kowa sani. Amma ba ta tallata kanta akan ita jam'iyya bace ta ida ta gaskiya ta amana ko ta ce salmin din Najeriya. Ita jam'iyya ce wacce ta zo za ta karɓi mulki a hannun soja. Ta ka dinga ta amma madama mutane ba sa mata amanan alkai. Amma ita APC tallatai na ta iya za ta gyara wuta za ta kasa duniki za ta gyara hanyoyi za ta dawo da makarantu na masu kyau su yi kyau fiye da na private asibitoci za ta zuwa kasashen waje ce za shi shugaban kasashe kowa fita kasar waje a kusan shugabannin Afirka. Ko wannan ba za ta ce wa mutane to saboda haka muna kira ga mutane da wannan jam'iyyu su gyara kansu su koma kundin mulkin su suka gina kansu domin mutanen su su ci gaba da yadda da
babban jam'iyyar hamayya ta PDP dai ta ikrarin cewa ta cimma nasarori masu dimbin yawa a lokacin da APC ta kwace mulki daga hannunta sabanin matsin rayuwa da 'yan kasar ke fama da shi karkashin mulkin APC wacce ita kuma ta ikrarin cewa ta gaji tarin kurakurai ne da ta zargi gwamnatin PDP da barmata wadda take faɗi tashin gyarawa sai dai an dade ana ire-iren wannan kalamai na fargar da 'yan Najeriya game da zaben jam'iyyar da ta cancanta amma wasu na ganin talauci na sa mutane mantawa da irin wannan shawarar Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to madalla a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman
Sana'ar turare ko na shafawa ko na awo sana'a ce da 'yan arewacin Najeriya suka yi katutu a gareta a kudancin Najeriya na tattauna da wasu masu sana'ar turare a birnin Ibadan ta jihar Oyo don in ji yanda sana'ar ke tafiya
Isa tana sana'ar turare da tufula
mun shekara nawa ka dauka kana sana'ar turare
a kalla ya kai shekara 15
to ina ka fara sana'ar turare
Ibadan na fara
a can arewacin Najeriya ba kai sana'ar turare ba
nan na fara amma nan can na je ma ina yi a can Maiduguri ina yi lokoi na ina ta kwanto kwanto mai dubu ya zama lariyan bai yi abin nan ba shi yasa na koma nan ina yi na kamar watanni kadan ina koma gida
yanzu ai ni kamar nawa kake yi da turare
to ka san cinikin habo ne wata na akan samu mai yawa wata na za a samu ba ma samu komai ba amma haka yake ba iyaka
da arewacin Najeriya da kai sana'a turare da nan Ibadan a kudu maso yammacin Najeriya ina aka fi cinikin turare
ah gaskiya nan yafi don saboda harkan ma da na kudu da na arewa da daban ne kuma haka nan yafi can kuma mutane mu na arewa ne suna masu siyan
anan kudu ne
nan kudu ne su masu arewa suna masu siyan turare da akwai masu wurin da suke nan ne masu da amma yawanci masu arewa in arewa ne suke siyan turare
su yarba ba su san turare sosai
eh suna siya wurin da sun jima a cikin Hausawa su suke siya irin namu na awu amma su yarba ma akwai wanda ana suna bayyana na fashi yawanci su wanda sun daidai a cikin Hausawa suna suke bayyana da irin wannan irin namu dai
to kamar turaren nan naka na ruwa ne ko
turare ne ba ce ruwa ba ce ruwa turare za a ce dai turare ne na awu ana ce turare na awu wasu suna ce turare na Hausawa
to
haka ce ba ce turare ba ce turare a ruwa
sai dai na awu
sai na awu sai na
to me yasa baka sai da na fishi
a to wannan gaskiya ban ga taba sai da shi ba eh ban taba sai da shi ba
to ina kake samu irin wannan turare na awu
muna zuwa da shi a gida a Maiduguri idan ya kare muna sai a Lagos
to ya butun kasuwa
alhamdulillah a kasuwa alhamdulillah
kasuwa yana tafiya daidai
alhamdulillah gaskiya mun gare wannan da jini ka koi akai mutane sun ajiye baji ne ga kasan wani kuma ya zama ruwan dare ne
to kamar wannan turare naka kala nawa ne
eh sun ga kamar ta kala 30 da wani abu
to ba mu sunan koda guda goma
to akwai Suzan akwai Charles akwai Lexus akwai Dual Jana akwai Amrish akwai Dubai Gold akwai Out Collection akwai Amrish akwai Passion akwai Balila akwai dai su da yawa
to duk wannan nan da ka fadi wani ne ya fi kasuwa wani ne ya fi kurjini wani ne aka fi sayi
ah duk manyan su ya fi kurjini ta yanda kama babu yanzu na zamani nan shi ne ya fi kuma
kama waɗanne iri kenan
kama old collection kama Dubai Gold kama Bushra a wayannan ne su ne suke da abin da ta fi
sunan Abdullahi dan fulani mai turare zango Ibadan amma tsoho in kiya ce fa
yanzu a ina ne
yanzu ina Maniya
to Maniya Ibadan to Mala Abdullahi ya sana'ar turare take ta yi a nan birnin Ibadan
to alhamdulillah kafiran muna samu kuma insha Allah muna sayarwa indai ka faki gaskiyar ka idan ka so ka sayar haka ba wani ha'inci to kai kuma baka da sayar da kai kullum insha Allah.
Kamar ha'inci kamar yaya kenan?
To kasa akwai masu yin emptying kwalba su dora ruwa su kawo dan turare sama su bada su ci gaba da sayar da ma jama'a. Mai da kaso company kai ma ka sayar haka. To wannan insha Allah in kasa saki haka to kai ku baka rashin da zaka yi abada in Allah.
Don hukuma masu irin wannan cuta ya kuke da su?
Muna yi musu nasiha in sun yarda in ba su yarda ba kuma su je su da Allah za su ga abun baya dadewa ba za su dade su bari ba in Allah.
To wani irin turare na aka wa wannan kamar a ce jirgogo
ko wani iri turaren teshi ana yi sun san yadda za su bude shi su dora wani abu su mai sai kuma daidai in ba aikin ka bane ba ka gane wa mu da ke aikin mu ne da mun gani muna ganewa.
To kamar shi mai sai ba ya gane wa?
Eh to wani wanda ya saba sayin irin shi zai gane wanda bai saba ba kuma haka nan za a durmu ya mai ya je can gaba ya kama Allah ya sa.
Kuma a sai da mai tsada.
Allah suke saiwa yadda ka san kana sayin na da haka suke ce maka to sun san kuɗin mai kyau sai sai 5000 sai su ce ma 5000 ne ko 6000 kai fado 5 ko 4 su sai da.
To yanzu gashi na ga turare kala kala ga wani mai karamin kwalba ga wani mai dogo kwalba ga wani kwali baki ga wani ja ga wani ruwan dorawa to kamar irin wanga me yayi sunansa?
Sunansa wannan court sunansa court.
To wannan ha
wannan ana ce mai maka.
To wanga mai karama kwalba ha
ana ce mai change me.
To wanga mai baka kwalba ha
ho ma sunan mota mai tsada kenan.
Eh yaya batun farashin su?
To wannan karamin 1500 ne mai wannan kuma 2200 wannan 2500.
To wanga mai dogo kwalba ha
1500 ne shi
duk girman ta?
Duk girman ta.
To wanga mai bakin kwali ha
shi ma 1500 ne.
To wanga mai ja ha
2500.
To yanzu ayi ni kana sai da kamar kwalba nawa?
To wannan ya danganta daga hukuncin ubangiji ina iya sai da biyu na sai da uku har biyar wata rana kuma ba sai da ko guda.
To wani an ka fuskanta cikin waɗannan turare?
To yanzu ka an fuskantan kanana masu sauƙin kuɗi.
Yanzu wannan sana'ar turare tana biya ma bukata?
Ƙwarai da gaske.
To da mi da mi zaka iya cewa kai cikin sana'ar turare?
To lalle alhamdulillah ina sutura cikin ina biya ma yara na makaranta kuma ina ce wani ina gurgudo kuma ina biyan bukata na a hankali.
Ka taɓa yin aure cikin sana'ar turare?
Insha Allah da shi ne.
To ya zanen sunan yara?
Komi da shi nake.
To ka taɓa gina gida ko kuma ka sai mota?
To wannan duk Allah bai kawo ba mai na ni yayin Allah ya san.
Abubakar mai turare Modija Ibadan.
Ya harkar turare?
Harkar turare alhamdulillah mun gode wa Allah.
To ina jin kanshi wannan iri na aka wannan kanshin yanzu.
Ai shin kala kala ne.
To yanzu wanga da nika jin kanshi ne yana tashi wace kala kenan?
Suzan ne. Suzan
kamar irin wannan karamar kwalba na wannan Suzan nawa kake sai da ita?
1500 ne.
To babbar kwalba ha?
1000.
Eh mutum na son kwalba gaba daya ba?
Yana sai ta kamar 50,000.
To kamar irin arewacin Najeriya akwai wata jiha da aka sayar da turare?
Akwai Maiduguri. Birnin Shehu kuma akwai a Sokoto ma da akwai su.
To shi turare kamar suna da launi launi?
Eh akwai launi kala kala. Akwai mai arha akwai mai tsada.
Kamar kwalban mai tsada nawa ne gejin ta?
Babbar kwalba. Babbar kwalba ne. Kamar gram 50. Ana sayar da 8,015.
Mai arha?
Mai arha ana sayar kamar 4,500.
To da mai tsada da mai arha wani ya hi riba?
Gurgurin abin Allah ba ka dan ba kai gane a riba sai da kullun hada ka ce.
Sai in ga wani in ya zo sayan turare ko hada mishi kamar kala biyu kala uku mishi mix.
Eh mai wani ke ta masa mix din ka ga dogai masa dan nake so kuma ya kudin sa ba.
To kamar yanzu ana iya hada kamar kala na wuri guda.
Eh ba wanda ba ka wanda haka kala goma.
Ya mai turare
ya sa hada kala kala ba hada ka dan kada zaki tsaka.
To ya kanshin sa zai kasance wa kenan.
Ki kasa sai sani tunda mun kai ya wanda ya ba ma jin kanyar sa amma shi kanyi zai ya sani zai ji kanyar sa.
Yanzu baka jin kanshin turare?
Eh ka ga zai a cikin ba ni kanyar amma wani da gifta ko wanda ne yake ya sa mai tare. Wala wani masu mai tare mai tare da tsara a kasance ma kawai.
Sunana Ibrahim mai turare.
Duk turare ne kawai wannan shago?
Gaske duk turare ne insha Allah.
Mun ga wani manyan manyan kwalaye waɗannan su ma turare ne?
Gani turare ne wannan turare.
Turare ma ana babban kwali irin wannan?
Sai mana.
To ya farashin wannan turare shi na ga manyan manyan kwalaye ga manyan manyan kwalaye
wannan haya kenan daga Dubai ana kawo mana shi wannan. Ina sayar da shi 10,015 ne a farashin shi.
Gilis haka ne shi ma kamar guda biyu ne a cikin body spray da kuma na fesawa ne.
Daga ina aka kawo shi?
Ma wannan wannan na France ne.
To kuma ga wannan kamar akwati
kuma wannan na China ne.
To har turaren China ma akwai?
Akwai China mana.
Kiko na ina ne wannan?
Wannan shi Dubai ne shi duka Dubai ne wannan.
To wannan mai hoton mutum da hoton hulawoyi
wannan gaga wannan na China ne shi ma.
Wani ya kasuwa tsakanin na China Dubai da kasar Faransa?
Gaskiya da can shekarun ba da suka wuce gaskiya na France ya ci tashi amma yanzu gaskiya Dubai ta kwace ma France. Gaskiya yanzu tsakanin Allah mun fi sai na Dubai din nan gaskiya ya fi tsada su.
Ya yi na France da China?
Eh ya fi na France da China. Sai dai in kasuwa ita ce take ba da farashin saboda kayan mu kayan waje ne an daren nan ya tashi dole ne kaga kaya zai tashi in ya sauka kuma zai dan sauka.
To akwai turaren Najeriya?
Akwai turaren Najeriya sosai.
To gwada min turaren Najeriya cikin shagon kan yanzu.
To gaskiya kaga dai ga wannan insha Allah wannan Najeriya ne shi.
Sunana Abule. Ko zuna shaha wani iri ka fi so? To ni gaskiya wanda nika so akwai black oat to bakin gurgudu dai ina shawo shi. To na Najeriya ne ko na waje? To gaskiya irin wanga da bare bare ka sai suwa ne.
Na awo kenan.
Eh na awo. To wai idan ka sha turare kake ji? Gaskiya in na sha wato ina dan jin dan nishadi haka saboda dai ina dan yawan shiga jama'a dai ba abu ne idan baka sha turare ba fa a ba rashin sha turare ai bai da kyau
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida na Tambuwal yanzu kan sai labaran wasanni a takaice
wasanni a takaice
kon kwariya na shanti gol Thomas Biwa ya bayyana baro-baro cewa shi fa ya shirya tsabtsaburin kai club din ta fafata a CAF Confederation Cup club din na kamfanin hakan Senari ta kai wasan karshe na MTN FA Cup kuma kasancewa Accra House of Oak da za ta kara da ita a wasan karshe tuni ta samu gurbin CAF Champions League kenan cikin ruwan sanyi ta samu shiga gurbin Confederation Cup. Dan wasan tsakiyar Ashanti Gold da Fetu sai ya sha alwashin zai zura kwallo a ragan Accra House of Oak ranar Lahadi in sun kara a MTN FA Cup. Ashanti Gold ta samu kaiwa wannan matsayi ne bayan da ta doke Brooklyn Chelsea da ci 4-1 a wasan kusa da na ƙarshe da an kai a Keppel Sports Stadium. Matashin dan wasan ya zura kwallo a wannan karawar wanda ya taimaka musu kaiwa wasan ƙarshe. A koyaushe na Sadu da Accra House of Oak na cinta saboda haka a wasan karshe nan ma zan zura mata kwallo a raganta inji matashin dan wasan mai suna Seth Usai Kungiyar Accra House of Oak ce ta mamaye yawancin ɗan wasa da aka kira zuwa sansani na Black Stars TV an dai gayyaci ɗan wasa 43 na gida zuwa sansanin Black Stars TV yawancin ɗan wasa daga House of Oak sabuwar zakarar Ghana Premier League ne kuma ana sa ran su isa cibiyar Ghana Masters Center of Excellence ranar Laraba yau kenan ɗan wasa za su soma shirye-shiryen wasu wasannin ƙasa da ƙasa da ke gaban su gobe in Allah ya kai rai a cikin masu tsaron gida da aka gayyata akwai Richard Atta House of Oak Razak Abalora Asante Kotoko Dalade Ibrahim Kin Faisal Steven Kweku Olympics Richard De Beidu Karela FC bayan haka akwai wasu ƴan wasa na House of Oak shida cikin sauran ƴan wasa Asante Kotoko na da hudu Olympics kuma biyar sai wafa media maligon cities kotoku royals ken faisal karela break kun chelsea duk sun samu ɗan wasa ɗaya da aka kira da dai sauran club a gurguje kuma barin mu leƙa birnin tokyo domin ganin irin wainar da ake toyawa dangane da lambobi da manyan ƙasashen duniya sun kaci a wannan wasannin olympics da ke gudana yanzu haka kasar Amurka dai na da jimlar lambobi guda 79 kasar China na da jimlar lambobi 70 sai kasar Burtaniya lambobi 48 Japan na lambobi 40 Australia lambobi 33 Jamus lambobi 34 Italia lambobi 30 in mun waiwayo nan gida kasar Ghana tana da lamba 1 da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
a gaida Radwan Mukhtar Abbas yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da takaitattun labaran duniya
an kori mataimakin shugaban kasar Sudan ta Kudu Riek Machar a matsayin shugaban jam'iyyarsa da na sojojinta Inji shugabannin da ke adawa da juna waɗanda suka zargi ɗan tawayen da ya koma ɗan siyasa ta cewa yanzu baya kare muradinsu. Mashar wanda jigo ne da ya taka rawa a yakin neman ƴancin kai da aka zubar da jini da kuma yakin ba sasa da ya biyo baya. An sauke shi biyo bayan taro na kwanaki uku na manyan shugabannin SPLM a arewacin ƙasar mai nisa kamar yadda reshen sojan jam'iyyar suka faɗa. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka wato FDA ta ce tana da niyyar bada cikakkiyar amincewa da allurar rigakafin COVID-19 ta Pfizer nan da zuwa farkon watan Satumba a cewar jaridar New York Times. A watan Nuwamba da ya gabata hukumar FDA ta bada izinin gaggawa na yin amfani da allurar da ake yi 2 da kamfanin Pfizer samar tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech na ƙasar Jamus.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ce ni gabatar da shirin da kuma Julie Lizard Gresham da ta hada mana sauti. Sai kuma injiniyan mu na wannan daren Baba Yako Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC yake sallama da ku. Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.